Mutanen biyu ɗan asalin ƙasar China su ne Mr. Meng Wenku da kuma Mr. Zun Koi. Hukumar EFCC ta gabatar da su ne gaban babbar kotu mai daraja ta ɗaya ta jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin babban jojin jiha Muhammad Sa'idu Sifawa. Lauyan hukumar ta EFCC Musa Melagwani ya ce ana tuhumar mutanen guda biyu ne akan laifuka guda biyu da suka hada da hada baki da aikata aikin da ba daidai ba wanda ya saba ma sashi na 59 na dokar Penal Code ta jihar Sokoto wanda ake hukunta ƙarƙashin sashi na 60 ƙaramin sashi na 2 na wannan dokar. Laifi na biyu kuma shine bayar da toshar baki ga jami'an gwamnati wanda kuma wannan laifin ya saba ma sashi na 83 na dokar Penal Code ta jihar Sokoto ta shekara ta 2019 wanda ake hukunta ƙarƙashin sashi na 83 ƙaramin sashi na 2 na wannan dokar. Da alƙalin ya tambayi waɗanda ake tuma ko sun aminta da wannan laifin da ake tuma su da shi sun ki su aminta da wannan laifin. Akan haka ne lawyer mai shigar da ƙara na hukumar EFCC Musa Melagwani ya buƙaci kotun da ta sanya rana sadda za a soma sauraron wannan ƙara domin a kammala ta cikin hanzari. Lawyer masu kariya Anonin Usman ya shirya wa kotun cewa akwai buƙatar da yake son ya gabatar gabanta ta bayar da bailin waɗanda yake kariya kamin a kammala wannan shari'ar. Alƙalin ya aminta da lauyan shi gabatar da buƙatar ta bailin amma sai ranar Altinin ta 18 ga wannan wata. Daga nan sai ya ɗaga zama wannan shari'ar zuwa ranar Litinin sannan ya sanya ranar 15 ga watan Yuni a zama ranar da za a soma wannan shari'ar gadan-gadan. Bayan kammala zaman kotun na nemi jan ta bakin lauyan mai shigar da ƙara wato lauyan hukumar EFCC Musa Melagwani.
An gurfanar da mutane biyu wanda 'yan ƙasan China ne sun so su ba da kuɗi wa jami'in ma'aikatan EFCC babban jami'in su na Sokoto saboda wasu kyasakasai da ake yi akwai zarge-zarge da aka yi musu kuma ana bincike akan haka ne suka so su ba shi kuɗi saboda rufe wannan kyasakasan da ake yi. An gurfanar da su a gaban kotu kuma an karanta musu laifofin da ake tuhumar su da shi.
A nashi haujin lauyan masu kariya Anonin Usman ya yi bayani kamar haka.
We are actually grateful to the EFCC for
yace yana godiya ga hukumar ta EFCC akan amincewa da ta yi take gaba da adana waɗannan mutanen kamin a soma shari'ar tasu. Ya ce wannan shari'a ce wadda bisa tsari take kuma za a yi ta bisa kan tsari. To ko yaya masu kari akan lamuran shari'a ke kallon irin wannan shari'ar? Barista Ma'azu Neman Yabo masani ne kuma mai sharhi akan harkokin shari'a.
Kowace ƙasa komi ƙanƙantar ta komi girmanta in dai 'yanta ta ƙasa ce bisa ga doka ta tsarin mulki ta kowace ƙasa da kuma doka ta ƙasashen duniya ma'ana international law wadda aka yadda da ita bisa ga abin da ɗaliba ta farki na sovereignty yanci kenan tana da damar ta gudanar da dokoki nata na kanta sannan kuma ta zartar da dokokin nan bisa ga kowane mutum wanda yake zaune cikin wannan ƙasa tana da hurumi a kan shi matsawar ya keta ko ya saba dokokinta waɗanda suke kuma dokokin nan ba su ci karo da dokoki na duniya ba wanda waɗannan ƙasa ta samu hannu ma'ana waɗanda suka ci zarhi na yancin bil'adama.
Muhammad Nasir, murya Amurka a Sokoto, Najeriya.